بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سكلو بركة مدساك كسن شوى أولا في لمي البركة أنا gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shiri yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha ta television ta Africa TV lamba uku muke tattaunawa akan yadda gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance da mu'amalarsa ta aure da shi da iyalinsa ba dan komai ba dan saboda mai kallo da saurare ya zamanto yana kan basira ya dabbaka rayuwar aurensa da shi da iyalinsa kamar yadda annabi ya dabbaka mu kore rayuwa irin ta yahudanci a gidajenmu mu kore rayuwa irin ta kafirci a matsayinmu na musulmi mu shigar da musulunci a cikin gidajenmu kuma mu nuna wa duniya cewa ai shi kansa wannan musulunci namu ya zo da wasu ɗabi'u na ƙwarai na farantawa iyali da kyautatawa iyali irin wadda Bature bai kawo ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana mu zamanto masu hakuri da juriya da mu da iyalanmu musamman akan canji na rayuwa da talauci Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya turo shi a matsayin annabi ne manzo mai da'awa mai isar da sakon Allah amma ba ya turo shi a matsayin wani hamshakin mai kudi bane shi kansa wannan akwai wani sako na musamman a kansa ta yanda zai nuna mana ashe duk yanda mutum ya wayi gari ya tarar da kansa to sai ya hakuri ya sani cewa wanda ya fi shi ya rayu akan irin wannan yanayi na kunci da talauci kamar yadda Nana Aisha ta rawaito mun fada a karatun da ya gabata riwayar Imam Bukhari tace sukan share wata biyu cur basu taba dora ko tukunya a gidansu ma kaga wannan annabi ya karantar da su hakuri duk matansa gabaki dai 11 din nan ba a ruwaito wace wadda ta yi zanga-zanga ta nuna rashin yaddarta dangane da ba a yi abinci a gidansu ba ba kai ba watakila yanzu da matarka za ta yake ka saboda baka da shi ta je ta ciwo maka bashin da baka shirya masa ba saboda baka da shi da high test wato dandano madaukaki da yawa daga cikin matan wannan zamani suke da shi komai na tana daban ne saboda gidan makocinka ya fi ka karfi ya fi ka albashi ana cin abinci kala kala mata ka ita ma ta ce dole sai kun ci wannan wanda wajibi ne matan mu ku ji tsoron Allah ku daina dorawa mazajen ku nauyin da Allah bai dora musu ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dorawa rai nauyin wani abu sai abin da zai iya yi abinda mutum bai zai iya yi ba bai kamata a dankara masa shi a dora masa shi ba wadanda suke zuwa sun narko bashi wa mai gida ya shirya ko bai shirya ba a zo a narka masa bashi matarka ta je ta ciwo bashi ta yi dinki ta ciwo bashi ta sai takalma ta ciwo bashi ta je ta gyaran gashi ta ciwo bashi ta kai gudumowa gidan ƴan uwanta da kawayenta ta je ta ciwo bashi ta ce wani abu mai tsada baka da labari sai ka zo a maka lissafi wannan wallahi zalunci ne ba daidai bane shi yasa ya kamata kowane mai gida ya kafa doka da ka'ida a gidansa cewa fa bai yadda ai wani tasarrufi na kuɗi ba sai da ilimin sa kuma sai da yaddar sa idan ma wani abu za a karbo kaya ne za a karbo sai an buga masa waya in baya nan a sanar da shi in baya nan a nemi yaddar sa a nemi izinin sa in ba haka ba wallahi wata ran iyalin ka za ta je ta yanko maka bashin da wallahi sai dai ka kare a kurkuku kuma ya kamata ka sani cewa ba burgewa bane ba morewa bane ba jin dadi bane ya zamanto ka sakilin zamanka wa iyalinka sai abinda suka ga dama za su je su yanko maka akwai abubuwa wanda yake na dole ya kamata ka yi su baka yi su ba amma ka ba su dama sun shantake yanzu wanda yake da mata guda uku ko mata guda hudu in ya zamanto bai da tsari a gidansa wancin ta je ta ciwo masa bashin kaza wannan ta ciwo masa bashin kaza wannan ya ciwo masa bashin kaza wallahi idan yazo ya zauna a karanta masa sai hawan jini ma ya kama shi me ya jawo masa saboda bai da tsari a gidansa ashe ana da bukatar mutum musulmi ya san gidansa, ya san ya zai iya tsara gidansa. Namiji shine tsayayye a gidansa sai da yadda ka za a aikata abin da abinda za a yi. In ba yaddanka ba za a yi ba, kuma an yi ma an yi shi a banza, wannan shine kima, wannan kuma shine kamala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana a rayuwa ta zamantakewa a gidan shi mutum ne mai kauna sosai, rajul ne alwadudul layyinul janib, mai nuna kauna da soyayya ga iyalansa, kuma mai saukakawa tare da matansa ummahatul mu'minin. Jagoranci da yake na sahabbai na yaki, jagoranci da yake na sallah, jagoranci da yake na sulhu, fama da munafukai, kwaramniyar rayuwa yau da gobe ba ta hana shi ya ba wa iyalinsa hakkinsu. A nan gurin abinda nake so na faɗa shi ne, halin da mutanenmu suke da shi, musamman masu kuɗi, masu hali ko masu mulki, ba su da yawa-yawansu, ba su da lokacin matansu. Allah Allah, ku ji tsoron Allah wa ma malakat aymanukum. Annabi a ƙarshen rayuwarsa abinda ya ta faɗa, ku ji tsoron Allah dangane da abinda wato hannunku ta mallaka, damanku ta mallaka, iyalanku. Kar ku tozartar da iyalanku. Mutum saboda mulki ba ya da lokacin matarsa, yana da lokacin da zai je mulki, ya mulki jama'a. Shugaban kasa ne, kwamishina ne, minista ne, gwamna ne, sakatare ne, wane ne, mene ne. Yana da lokacin da zai je bautar da kansa akan al'ummar da yake shugabanta, amma bai da lokacin da zai biya wa iyalinsa hakkinta na dole na auratayya. Shi yana rayuwa yana karasawa da kwayoyi, stress da gajiya ma ya ishe shi, ya cire masa ma wataƙila buƙatar mace din, ita kuma ya sa ta a gida mai tsada, ya kawo mata abinci na alfahari, tana sanya sutura na azo a gani, duk abin da take da sha'awa akwai kuɗi tana yi, tana mu'amala da shi, komai ta samu, amma ta rasa guda ɗaya, shine namiji. Lokaci ne na karatu, ya kamata mu yi wa mutane bayani na gaskiya, wallahi duk gatan da ɗan adam zai iya yi wa mace, bai fa kai gatan ya ba da kansa, ya ba da lokacinsa gare ta ba. Ya kuma abuta abin hali, abin hannu, ko mulki, ko sarauta, ko matsayi. Ku sani cewa akwai haƙƙin matanku a kanku. Shi yasa da yawa ake samu saboda kaucewa koyi da rayuwa irin ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yasa ya zamanto ka ga matan manyan mutane suna zina a waje, wal iyadu billah. Akwai mai zina, wal iyadu billahi, da direban gidanta. Akwai mai zina da yaron gidanta mai mata wanki da shi take zina. Akwai mai zina da makota. Akwai mai zina da yaran mai gidanta na kasuwa, wal iyadu billah. Wannan waqa'i hadathat kathir hadith wala haraj, sun faru masu tarin yawa, wallahi ba za su iya lissafuwa ba. Me dalili? Saboda ta ci, ta koshi, ta sha, ta samu duk abin da take so, amma kuma bata samu namiji ba, kuma ba a yi mata tarbiyya imaniya, ba a gyara ruhinta da zai bata takawa da tsoron Allah da zai hana ta je ta wannan barna ba, ba a yi mata ba. So wannan zai sa kawai tun daga abin ya samu nan, bari ta je ta biya bukatar ta kawai. Ka zo kana zaune ai ta tara maka ƴaƴan da ba naka ba, su zo su ci gadon ka kuma. So wajibi ne, ya kamata mu kiyaye. Da yawa manyan mata, mata manyan mutane suna bugo waya, suna tambaya, suna kawo, suna rubutu, suna aikowa cewa ya kamata a rinka wa'azi wa manyan mutane, fa gaskiya ba sa ba da lokacinsu ga ainihin matansu. Kuma wallahi abinda zai tausaya mutane malam, har malamai fa, wannan masifa ta shafa har malamai. Akwai malamin da zaka ga ya shagaltu da harkar da'awa, karantarwa, wa'azi, ji kanan, fadinan, zaunanan, tashinan, kullun yana hanya, kullun yana yawo. Yau ya tafi kasar can, yau ya je gari can, yau ya kama karatu nan, yau yana da wa'azi a can, yau yana da karantarwa a can. So matarsa gaba ɗaya yayi fakin dinta, ba ta da, bai da lokacinta. To shi kuma kaga wannan kuma an gina wani wuri ne, kuma an rushe wani wuri. So ya kamata duk Allah mu kula da malamai, da masu mulki, da masu kuɗi, da masu sarauta, da manya-manyan 'yan kasuwa masu hada-hadar kasuwanci wanda suke fama da mutane, wanda ba ku da lokacin iyalanku, Allah Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata iyalanku. Kenan anan gabar magana nake faɗa, manzon Allah a gidansa duk waɗannan shagulgula da nauyin shugabanci da yake kansa, ka duba dai iya shagali dai iya abin nan dai bai kai dai na me na ainihin manzon Allah ba ko, to amma yana da lokacin iyalansa sallallahu alaihi wa sallama. Ku kuma mata ku ji tsoron Allah, akwai waɗanda da karnukan gidan suke tsiya, wal iyazu billah, kare wal iyazu billah, kare mace ta tsiya da kare wal iyazu billah, wannan ha'inci ne, wannan yaudara ne, kuma wannan wulakantar da kai ne. So ashe wajibi ne ko me mutum ko shugaban ƙasa ne kai iyakacin aiki dai, dole ya zamanto kana da lokacin da zaka je gidanka ka kwanta da iyalinka ka biya musu hakkin su na shari'a. In ko ba haka ba, to za a taimaka wajen yada barna, za ku yi ta tara 'ya'yan da ba naku ba a gidajenku, wallahi da yawa. Kuma wannan abin ka rike shi da kyakkyawan fahimta da basira da ganewa, kuka yadda kuka da ka yadda, kuka amince kuka da ka amince, ko ka ji daɗi kuka da ka ji daɗi, wannan shine gaskiyar magana. Da yau za a buɗe waya a bawa mata dama su rinka bugo waya su yi bayani, wallahi za su gaya ma maganganun da sun fi haka. Wallahi akwai matar da ta zo cike mun fata take tambaya, take malam na bona da mai gidana shekara hudu, wannan ni da ita take gaya mun babu wani ma a tsakanin isnadin ballantana a ce akwai wani wanda ba abin nan ba. Me faru cikin lafiyar shi galau, an yi magana ya ce shi fa ba ya da lokacin ta ne. Miskiniya tambayan ma ita da take yi tana ne, to yanzu malam akwai aure ma akan wannan? Nace akwai matsala, tace wallahi malam idan nace maka ina da wata matsala da shi, ko ci ko sha ko sutura ko abinci ko wurin zama ko kudin kashewa ko tafiye-tafiye, idan nace maka ina da matsala da wannan mutumin a wannan babin na zalunce shi, amma kuma fa gaskiya ba shi da lokaci na auratayya, ba shi da shi, yana ina baya zama, yau ya tafi can, yau yana can, yau yana can. Allah ya hore maka kana da dama, bawan Allah in zaka tafiya, ka tafiya da iyalinka, mana duk kasar da zaka je dauki iyalinka tafi da ita, ka kama muku hotel tare, idan suna da yawa ka raba, yau an yi tafiya da wance, gobe za a yi tafiya da ko ka dai besu gaba daya, Allah ya rufa asiri, ba an samu rufin asiri ba, aje a kashe kudin a can, kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Haka wani mawaki ya ce, ya late yanzu zaka ji dadi kai ka aurar da yarka ta zai ta fada cikin irin wannan yanayi marar dadi, ya kai dan uwana, Allah wa rasuli ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu gyara. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bada lokacinsa ga ainihin wato iyalansa, yana kuma ainihin wato taimaka musu, yana faranta musu duk abin da zai yi musu na su ji dadi yana yi, yana fita ya kukuka, kowa ya sani. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida, ko yaki za a fita, sabon aure Annabi aje shi yake sallallahu alaihi wasallam, ko in yaje sai a ce a maza za a dawo, akwai lokacin da ake ajewa, in an je yaki ba a bari a dade dan saboda haƙƙi na iyali, yaki dai kaga jihadi dai da Allah ya ta magana a cikin Alkur'ani, to ko jihadi aka je Annabi yana dawo da mutane gida saboda iyalin su da nauyin iyalin su, saboda haƙƙin iyalin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wata mace wata rana, yake cewa wani lokaci ne mace take iya hakura ba namiji a tattare da ita, mata suka bashi labari cewa iya wata hudu ne, idan ya wuce wannan wata hudun komai zai iya faruwa. So ashe duk abin da mutum zurga zurga da mutum zai ya kamata ya rinka sawa fil husban a cikin lissafi. Za mu je hutar da bin lokaci sai mun dawo insha Allah. Jama'a barkamu da sake kasancewa da dawowa kan wannan gabar magana da muke tattaunawa akan abin da ya shafi wato irin mulatafa da tausasawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da iyalansa. Riwaya ta tabbata daga Sahih Bukhari, Imam Bukhari ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya dawo daga yakin Khaybar, sai ya auri matarsa mai suna Safiya bintu Huyay ibn Akhtab, Allah ya kara mata yarda. Bayan dawo Khaybar ya aure ta, Annabi saboda kyautatawa iyalinsa ya dauki rigarsa kuma yafi, sai ya rinka dauka yana kewayawa a jikin wato raƙuminsa wadda take kai, yana kokarin lullube ta, yana rufe ta da wannan kisa'i, da wannan bargo, da wannan mayafi. abun mamaki da ya bawa sahabbai mamaki ya buga musu kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine ta zo za ta haukar raƙumin nan sai annabi ya tsuguna da ya tsuguna sai ya kafe guyiwowinsa ya tsuguna sai ya bata guyiwowinsa ta taka guyiwowinsa ta hau wannan raƙumi din ta taka guyiwowin annabi ta hau raƙumi ina jin ba a fahimce ni ba zan maimaita ma'ana riwaya ta tabbata cikin sahih al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa safiya bint huyay ibn akhtab raqumi za ta hau ya kafe kafafuwansa ya bata guyoyin saboda tsawon raqumi ta taka guyoyinsa Allahu akbar ta taka guyoyinsa ta hau dan me dan ya saukaka mata ya kai dan uwana kai tunani zaka iya wannan kamar yanzu kai ne baka sun ku ga dan bayanka iyalinka za ta hau wani abu mai tudu ta taka gadan bayanka ta yi wani abu za ka yi da yawa mutane ba za su iya yi ba wannan al'umma fa ta kai ga mutum zai fita unguwa da matarsa cikin mota fa wai ba zai bude mata kofa ba idan mutum ya bude masa kofa sai a ce ai ta rena shi sai a ce haba wani mai rauni wani mai sakaci ma namijin hajiya qalat wani namijin hajiya ta ce wannan da in matarsa ma za ta je unguwa shi yake bude mata kofa fa atabarna hada ka aib sai muka dauki wannan abun kamar wani aibu ne kamar wani ci baya ne kamar wani wulakantuwa ne kamar wani tozartuwa ne wa mutum yanzu yana bude matarsa kofa ko kuma za ta fita da goyo da da a hannunta ba zai iya tsayawa ya bude mata kofa ya rike mata yaro ba zai iya ba ka ga mace kuna tafiya ta kafa mai nisa tana rike da yaro tagaji ka dauke shi ka rike shi kai rike kayanki dan Allah ka ji na rike kayanki kaji fa sai ka ce a kasuwa ta sayo shi ya kamata mu ji tsoron Allah ya ku maza ma'aurata a saukaka wa mata a taimaka musu shi yasa za ga wallahi wani lokacin ana zargin larabawa za ga amma wallahi suna da kula da iyalin su sosai ayi hakuri balarabe za ka ga yana bautuwa akan matarsa iya bautuwa idan za su je kasuwa yana rike da ita ya rike ta hannuwa bai ba sai ya sa hannunta a nan gurin tukunna haka suke rike matarsa a haka yana rike da ita a haka saboda karma ta kubuce masa kayansa yana son kayansa amma ba aushe zai wannan jerawa ma da matarsa tafi unguwa ma baya iya yi mu muna ganin wannan abun aibu ne da yawan mu mutum zai tafi unguwa da matarsa sai ce ke yi gaba zan biyo ki a baya ko kuma ke na wuce gaba kya biyo ni karki yadda ki kusa da ni haka muke yi kaga balarabe in zai tafiya yana tare da matarsa ko da wafi kuna gani in kun je umra ko aikin haji mutum kaga ana da wafi ya sa matarsa a gaba yana toshewa haka saboda kar ma wani yazo ya taba masa ita da katin kare shi yace haram mana kaka taba masa kayarsa ai babu mata mai arha mai saukin sha'ani irin matar Bahaushe ba Fulatani Allah ya kara wadata da rufin asiri lalle akwai bukatar mu dada kulawa mu kiyaye mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin sahih bukhari ya tsuguna ya kafe guyuwar sa matarsa ta taka ta tattaka guyuwarsa ta haura kumi dan me dan ya ji yadda ita dadi akwai wata soyayya da ta wuce wannan kawai sai mutane su zo suna bata lokaci suna zuwa suna karatun littafai na novels na turawa da yake cike da yahudanci da ƙarya ga hakika ga zahiri ga hadisi ga ayoyi ga maganganun malamai ga aiki da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi so ya kamata mu faranta musu mu kyautata musu wani lokacin wani abu take bukata ni taimako a taimaka mata mu lura da matan nan fa da muke aura fa mace ce fa ba dangin iya bana ba haka kawai ka ganta kace kana so ko ta ganka tace tana so ta hakura ta zo gidanka ta yi taimaka bauta malam Allahu akbar su ma matan haka Allah yi su Allah ya yi su ne su yi wa mutum hidima kuma su yi hidiman ita ce sharafa daukaka a gare su ta zo ce taimaka hidima ta dafa maka ta dora maka ta sauke maka ta wanke maka ta goge maka ta karkade maka ta yi maka tarbiyyar yaya ta kula maka ta zamanto mai gadinka ta zamanto uwa wani lokacin ta zamanto uba wani lokacin ta zamanto kanwarka ta zamanto abokiyarka ta zamanto in kana bacin rai ta taimaka ma ta faranta ma in kana cikin bakin ciki ta gaya maka maganganun za su faranta ma in kana cikin damuwa ta nemo maka abin da zai saukaka maka in an daure ka ta yi zirga-zirgan ya za ta fitar da kai subhanallahi alazim amma kai ko idan ka tashi zagi hantara cin mutunci yayyagawa kekkitawa baka iya daga mata kafa. Allah dai yafi mana, Allah gyara mana halin mu, Allah gyara mana dabi'un mu. Amma lallai Bahaushe ba Fulatani suna da buƙatar su sake muraja'a da sake komawa baya da dubawa dangane da huquq, hakkoki na iyali da muke tawayewa matan mu tsakani da Allah. Akwai haƙƙi ƙwarai ƙwarai da gaske. Yanzu wani yana magana yana cewa ana cewa biya iyalinsa yana cikin ni'ima da rufin asiri ya biya, ce haba malam yaushe zan zuba kuɗi na biya wa iyali tafi aikin maka ko aikin hajji, wannan asarar kuɗi. Subhanallahi alazim. Yanzu idan baka biya wa iyalinka kare aikin hajji ba, to za ka biya wa? Amma shi yana ganin wannan aibu ne, saboda mentality din mu, tunanin mu, muna ganin cewa hidima wa mace wannan bauta ce, wahala ce, wanda kuma ba daidai bane. Kai ka manta wahalar da take maka? Zirga-zirga zurubtu duba wahalar ‘ya’ya. Yaronka ɗin nan in aka bar maka shi, duk inda matarka ta yi yaji ta bar maka ɗanka sati ɗaya, sati biyu, wallahi sai ka je ka nemo ta, ko gasa ka take sai ka je ka nemo ta, saboda wallahi ba za ka iya kulawa da shi ba. A baka shi kawai na sati ɗaya ka rinka dama madara kana ba shi, sai ka gane kuranka, sai ka ji ya fita a ranka. So wajibi ne mu faranta wa iyalinmu. Manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi. Mafi alheri a cikin ku ya ku wannan al'umma shine wanda yafi kowa alheri ga iyalinsa. Yace wa ana khairukum li ahli, ni ne kuma nafi ku alheri dangane da iyalina. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin wannan, shi yasa yayi wasiya a cikin hadisi sahihi ingantacce riwayat Imam Muslim, yace wastausu bin nisa'i khaira, ku yi wasiya da matanku da alheri, ku taimakawa matanku, ku faranta muku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innal mar'ata khuliqat min dhila, mace fa an halice ta ne daga karkataccen kashi. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, idan kace sai ka miƙar da shi sai dai ka karya shi. Ma'ana ustausu bin nisa'i khaira, ku yi musu wasiya aini wato da alheri, ku sauƙaƙa musu, ku faranta musu. Kada mutum ya ce sai ya murɗa matar sa, ya sal ya tankware ta yadda yake so, ya sarrafe ta tana cikin leda sai yadda ya daita, a'a tana da wahalar sha'ani, dole sai an lallaɓa ta. Ke kuma ba dalili bane da zaki zama fandarariya, yauwa. Don akwai matar da ta ji wannan hadisin malami yana karatu, ta ce to alhamdulillah, sai ta samu mai gidan ta ce to ya za ka yi da ni, mu da dama Annabi ya ce mu fandararru ne, haka kawai za ka kyale mu. So duk abin da muka yanka ma, ko duk abin da na yanka ma, duk abin da na yi maka, dole ka yi haƙuri ka jure. Kaga kenan wannan ta samu wani license na me, na cin mutunci da ɓata mai gidanta da bakanta masa rai. So wannan ba dalili ba ne, ke ma ki ƙoƙari ki zamanto ta kirkin, ki ƙoƙari ki zamanto mai yi wa mijinki abin alheri, tunda an ce shi ma ya miki abin alheri, to ke ma ki ƙoƙari ki masa abin alheri. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya faranta wa mata, ya kyautata musu, shi yasa ya yi ta'addud. Me ta'addud? Yawan ƙara, wato ƙara yin aure, wanda wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata mu tattauna a kanta, mu ba ta lokaci mai tsawo. Kafirai al-mustashriqun da orientalists suna sukan Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mutum ne mai yawan aurace aurace, yana da mata 11, a wata riwaya mata 13. Ai wannan yawan aurace aurace ne. To amma alhamdulillah dukkan aurace auracen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi akan maslaha ne ga su matan. Yanzu kaga abinda zai wanke Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan suka da arna kafirai suke masa, a duk matansa guda 10 din nan babu budurwa sai nana Aisha. Nana Aisha ce ya kawai da ya aure ta a matsayin mai budurwa, sauran gabaki ɗayansu mai zaurawa ne. Wasu ma kunnan doki suke da shi a shekaru, ko sun fi shi shekaru. Yanzu irin su Sauda, irin su Ummu Salama, suna da shekaru. Ummu Salama da yazo zai aure ta, da kanta take cewa a gaya wa manzon Allah fa ita mace ce mai yawan ‘ya’ya, kuma tana da yawan shekaru. Imra'atun musinna wa imra'atun masbayya, sannan kuma tana da kishi. Manzon Allah ya ce shekarunki bai dame ni ba. A haka din ya aure ta duk da shekarunta. Yanzu wanda yake aure dan sha'awa zai je aure mace mai tarin shekaru? suna nan saboda shekara 60 da wani abu wanda aikin hajji ma idan ta je saboda gashin nauyin jiki ne da ita ma sai an raka ta an kaita nana Aisha tace imra'atun sabita mace ce mai nauyin jiki zama da kyar tashi da kyar sauda bintu zama al-amiriyya wasu kuma suka ganshi suka ce suna so sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu kuma iyayensu kafirai ne manya-manyan yahudawa ne so an je yaki an ribato su a yaki dan annabi ya rage mata kaifin zafi da ciwon wato rabuwa da babban gida da tabaro na iyayenta sai ya aure ta irin su safiya bintu huyay ibn akhtab babanta babban ba yahude ne babba a cikin yahudawa babba ba karami ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tun ya faranta mata rai so annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ba dan komai ba dai ya faranta wa su matan sallallahu alaihi wasallama kuma wannan sifan tashi da ake cewa rajul shahwani wannan zalunci ne kuma shiga hakkin annabi ne sallallahu alaihi wasallama idan da yana so zai tara duk irin su Aisha gaba ɗaya zai tara sallallahu alaihi wasallama so anan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah sai kuma gamuwa ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.